Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda wasu masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da wasu kusoshin kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya kan batutuwan da suka sha musu kai. Muna kuma tare da Alhaji Abba Dantata, gaban kamfanin Fursa Food masu sarrafa shinkafa da ke jihar Kano, da kuma Alhaji Sadiq Kasim, jami a kamfanin sarrafa shinkafa na Wakot Rice da ke Argungu a jihar Kebbi. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin mu Hassan Maina Kaina ya tambaye Alhaji Sadiq Kasim yanzu nawa ne kiyasin masu noman shinkafa a Najeriya, sannan menene abin da suke da bukata gwamnati ta yi musu don ƙara bunƙasar samar da shinkafa 'yar gida a Najeriya.
Mu dai a namu kiyasin muna zaton cewa akwai mutum miliyan 6 zuwa miliyan 7 da suke harkar noman shinkafa a ƙasar nan a yanzu.
Banda bangaren ba.
Bangare wanda bangaren
ba. Sosai.
Aha, gaba ɗaya wai irin masu noman ta ma kawai nake magana, banda wanda za su zo su yi aikin leburanci, wanda za su zo su yi aikin dako, wanda za su zo su yi aikin sarrafa ta, da wanda za su zo su yi aikin yauwa, wannan manoman ta ne kawai waɗanda suke harkar ta. Tabbatacce ni dai abin da nake gani cewa mutane suna bukata, mu muke bukata shine cewa gwamnati ta inganta abubuwan da suke za su inganta noma. Na yi magana baya, maganar madatsun ruwa, na yi maganar maybe a gyara mana hanyoyi, na yi maganar cewa lallai gwamnati ta tabbatar da tsaro, domin manoma suna tsoron su buke filayen da za a yi noman, ƙarin noman saboda tsaro. Idan aka yi haka, ina tabbatar maka cewa matasa da kuma mutane za su samu aikin yi. Ina so in gyara abin da na faɗa a baya cewa muna da manoma mutum miliyan 7, manoma sun kai miliyan 13 na noman 13 noman shinkafa. So idan aka gyara waɗannan abubuwan, to lalle ne za mu kai ga, ba kamar yadda na faɗa, ba ciyar da Najeriya kawai ba, ciyar da Afirka gabaki ɗaya. Tunda in ka duba gabaki ɗaya a Afirka, suwaye dama suke da arzikin da ko kuma damar su noman shinkafa kamar mu? Su ne irin su Sudan, irin su Masar, su ne waɗanda suke da ruwa isasshe. To sai muka gane cewa a yau, saboda irin rikice-rikicen da suke kan kogin Nilu, ya sa an rage a yi amfani da wannan ruwan. Saboda haka shinkafa ta zama ba ita ce muhimmin abin da suke nomansa ba. Mu kuwa a ƙasar nan ai ba mu da wannan matsala, muna da albarkatun ruwa isassu da za mu iya ci gaba da aikin nan. So a gyara mana madatsun ruwa, a gyara mana harkar da za mu yi noma ba so ɗaya ba. In har aka kai ga wannan, lalle za mu samu ci gaba.
A ɗaya daga cikin taron da muka yi duku a nan a baya, kun yi kirari ko kuma kun sha alwashin cewar shinkafa 'yar gida ba za ta wuce naira 20,000 da wani abu ba a wancan kala. Sai ga shi kuma jim kaɗan bayan gan wannan taron naku da muka yi da ku a nan, bayan an watse ba da jima ba kuma, shinkafa 'yar gida ta kai kusan naira 30,000. Me ya faru?
Ni ba da wannan rekod ɗin da cewa shinkafa gida ta taɓa kai 30,000 a duk cinikayyar da muke yi shekara 5 baya zuwa yanzu, ba mu taɓa sayar da shinkafa 'yar gida da ta wuce naira 23,000. Kuma wancan lokaci ne na lockdown. Abin da ya faru shine kasuwanni gaba ɗaya an rufe su a lokacin shigowar corona. Ba wanda ma ya fahimci ma me corona take ciki. Aka saka lockdown, ko ina ya zama an rufe shi, ba kasuwar da zaka je ka sai faji, ba inda za ka je ma ka kai tallar shinkafarka. To shinkafa lokacin, kamar yadda na faɗa, wannan economy ne da ake operation ɗinsa na capitalism, wanda demand and supply shi yake operating ɗinsa. so waɗanda suka sai kaya a hannunmu in suka je kasuwa suka ga babu kayan a kasuwa to dole ne su daga farashin su saboda babu kayan so abin da ya faru kenan a wancan lokacin amma yanzu tunda babu lockdown kuma za ku iya zuwa ku yanje rubina za ku iya zuwa ku bincika kasuwa ku gani factories din mu ga sunan a bude suke za ku iya zuwa za ku iya amfani da proxy ma ku zo ku tambayi nawa ne farashi a cikin shinkafa za ku yi za ku ji duk farashin namu
masu sauraro a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Alhaji Abba Dantata da Alhaji Sadiq Kasim da kuma wakilin mu Abuja Hassan Maina Kaina sai Jun Ladders Rosham da ta taimaka wajen bada umarni biyu Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Idan akwai abin da